الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya sake kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar Litinin 27 ga watan Rabiul Akhir shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace ma 16 ga watan 2 shekara ta 2015. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikhul Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah. Kafin darasi na yau, ba laifi an tambayoyi suka iya gabata. Na'am.
Kamar akalla da farilla, mutum ya kare raka'a ta karshe wajen sujada, sai guda ci ko ta biyu, sai ya shiga hali, sai ya shiga ya tafiya. To iya cikin tafiya, iya iya cire wani take da cika wani.
Wani misali, mutum ne a raka'a ta karshe, maimakon ya yi sujada biyu sai ya yi ɗaya. A lokacin da yana cikin tahiyya, kafin ya salamce sai ya tuna cewa a wannan raka'a ta karshe sujada da yayi, yaya zai yi? A nan sai ya sunkuya ya ciko sujadar, sannan ya sake maimaita tahiyya ya salamce. In ya salamce, ba komai a kansa na fardu ko baɗi. In kuwa bayan salamcewa daga sallah ya tuna cewa a sallar da yayi, in ma a raka'a ta farko ko ta biyu ko ta uku ko ta hudu, a sallah mai raka'a hudu, ya tabbatar da cewa ya manta sujada daya, to wannan raka'a sai ya jefar da ita. Me zai yi? Sai ya tashi ya fuskanci alƙibla ya yi harama, ma'ana ya yi kabbara, ya yi karatu, sannan ya zo. In ya tabbata a raka'a ta uku ce ko a ta hudu, to zai karanta Fatiha. Idan ya karanta Fatiha, in ku a raka'a ta farko ce ko a raka'a ta biyu, zai karanta Fatiha da sura. Sannan idan ya zo, zai zauna ya yi tahiyya. Idan ya salamce, kuma zai yi sujada ba'di. An gane ko? Kenan, in kafin ya salamce ne, in a raka'a ta karshe ne, sujadar kadai zai yi, kuma babu kabla akan shi ko ba'di. In bayan ya salamce ne, kenan ya tabbata a raka'a daya daga cikin raka'o'insa ya bar sujada guda, to zai jefar da wannan raka'a ya zo da wata maimakon ta, sannan ya yi sujada ba'di. Na'am.
Kamar hadisi nan da yake cewa idan mutum ya yi shirka ko ya yi dashi, idan mutum ya ci daga wannan ko kuma sun ci ko da dabba ne, zai samu ladabci na ga wanda bai san wannan abubuwa ba.
To, amsar tambayar ka kenan zai zo a darasin mu yau. Na'am. Insha Allah. To, tambayar ɗan uwa yake cewa mutum ne a matsayinsa na musulmi, Allah ya masa rasuwa a wata ƙasa wadda take ba ta musulmi ba, kuma an tabbata haka suka yi masa jana'iza irin yadda suke jana'iza su ta arna, ba a mai salla ba. Menene matsayinsa? kenan anan abin da muke so mu sani akwai abin da ya shafi matsayin sa akwai abin da ya shafi kuma matsayin ɗan uwan shi dangin shi in sun tabbata ba a masa sallah ba a can to anan sai su fita su yi masa sallah kuma wannan sallah za su fuskanci alƙibla ba kasar da ya mutu ba za su fuskanta misali ya mutu a kudu ko ya mutu a arewa ko ya mutu a yamma alhali mu ko anan gabas ita ce alƙiblar mu to misali ya mutu a kudu ba maganar mu fuskanci kudu idan za mu yi masa sallah iya abinda za mu yi za mu fuskanci alƙibla mu yi masa sallar gawa tamkar gawar tana gaban mu haka za mu yi masa dalili akan haka shine hadisin da yake cikin sahihai sarkin Habasha wanda yake da lakabin Najashi ya musulunta amma ya koyi musuluncinsa saboda sharrin fadawa da makircinsu Allah ya masa rasuwa ba tare da an gane cewa musulmi ne ɗan uwa musulmi waɗanda suke Habasha su yi masa sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya fito a cikin jama'a ta sahabbai manzon Allah ya kai musu yafin mutuwar wannan sarki manzon Allah ya ce dan uwanku wanda ke kasar Habasha Najashi Allah ya masa rasuwa manzon Allah ya ce ku fito mu masa sallah manzon Allah ya fito da jama'a gaban masallacin shi inda aka saba aje masa gawa yayi mata sallah manzon Allah ya wuce gaba sahabbai suka yi sahu a bayan sa manzon Allah ya yi kabbara hudu yayi masa sallah dan haka wannan hadisi shine dalili akan sallah akan wanda yake fakikke ma'ana duk wani fakikke wanda Allah ya masa rasuwa kuma an tabbata ba a masa sallah ba a can to anan jama'a sai su fita su yi masa sallah amma in an masa sallah a waccan kasa inda Allah ya masa rasuwa ba maganar a fito a sake masa sallah wannan shine ka'ida in har an masa sallah sake masa sallah wannan malamai suka ce bid'a ne an gane ku saboda shine jashi ba wanda ya masa sallah a can don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito da sahabbai musu yayi masa sannan kasancewar wai mutun ne yake kike cewa
yana kamar kasar ta kama shi ya
je a wai misali matafiyi ne ya bi imami mazauni idan aka yi biyu zama zai yi yayi jiran limai in ya ci ko raka'arsa ta hudu ya salamce sannan ya salamce tare da lima anan ka'ida a duk lokacin da matafiyi ya bi limami mazauni a magana mafi rinjaye wajibi ne ya bi shi ya cika sallah domin fadar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam innama ju'ila al-imamu li yu'tamma bihi fala takhtalifu alayhi manzon Allah ya ce ku san da cewa an sanya limami dan ayi koyi da shi kada ku saba masa haka mazan jiya Abdullahi ibn Abbas da Abdullahi dan Umar idan suna kan halin tafiya suka bi limami mazauni cika sallah suke ba sa kasaru an gane ku wannan ita ce magana mafi rinjaye tare da cewa ta fuskar dalili ya halatta idan an yi biyu kakan iya niyyar kadaita ka salamci an gane ku in an yi raka'a biyu sai ka yi niyyar kadaita a zuciyarka ka salamci wannan ta fuskar dalili wannan ya inganta amma kauli wanda yake mai rinjaye shine ka bi shi ka cika sallah kamar yadda su waɗannan sahabbai Ibn Abbas da Abdullahi Ibn Umar wato suke cika sallah idan sun bi limami wanda yake mazauni na'am gengedi a cikin sallah gengedi a cikin sallah baya daga cikin abin da ke bata sallah an gane ku haka nan koda kai sujada bacci ya dauke ka wannan baya daga cikin abin da ke bata sallah illa kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa idan dayan ku yana sallolinsa idaniyarsa ta rinjaye shi ma'ana gengedi bacci ya ruhu masa to manzon Allah ya ce ya katse sallar rije ya huta sannan lokacin da ya wurtsake ya tashi ya ci gaba da sallah dan ita sallah tana bukatar ya zama mutum a cikin nutsuwa a cikin hayyacinsa in kana cikin yin nafilfili gengedi ya rinjaye ka to abinda ake bukata kai ka yanke sallah ka je ka zauna ka huta na'am wani misali tare da cewa abu ne sananne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, nau'in tasbihi kusan kala biyar ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda yake yi bayan salam cewa daga sallah ta farilla. Nau'i na farko yakan yi subhanallah 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 33, walhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33, na darin sai ya cike shi da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nau'i na biyu yakan yi subhanallah 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 33, walhamdulillah 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 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar zai 34 ba tare da zawwa da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Nau'i na uku yakan yi subhanallah 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 11, walhamdulillah 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 11, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 11. Nau'i na hudu yakan yi subhanallah 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 10, walhamdulillah 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 10, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 10. Nau'i na biyar shine subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar 25. To shine dan uwa yake cewa mutun yakan iya daukan nau'i ɗaya daga cikin waɗannan nau'ika ya nace a kansa yau da gobe, kamar misali mai 11 ko mai 10 ko sauran. Idan ka nace akan nau'i ɗaya iya rayuwarka ba laifi ba kai, ka bi sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, illa kasancewar ka'ida malamai suka ce idan sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta yawaita ta kididdigu, to abinda ake buƙatar a ringa cancanzawa yau da gobe domin ya zamanto kowace kayi aiki da ita. An gane ku? Yau da gobe kenan kowace kai. Na fahimci. Wai maganar cewa abinci na gaban sallah. Shin wannan ya takaita ne a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko har a yau? Maganar abinci na gaban sallah, duk wanda yake Bahaushe dai zai iya fahimtar me ake nihi. Indai a matsayinka na musulmi, ba ana nihi abinci ya fi sallah, ana nihin abinci na gaban sallah, ma'ana in abinci ya isu kuma ga lokacin sallah ya yi, kenan a fara gabatar da cin abinci sannan a yi sallah. Wannan haka ne, hadisi ne tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Manzon Allah yake cewa idza quddima al-ashaa wa hanati as-salatu fabda'u bihi aw kama qala. Manzon Allah yake cewa idan aka gabato da abinci, idan aka ce al-ashaa shine abincin da ake ci da yamma, domin abinci wanda yake na karin safiya ana kiran shi al-fudura, na rana ana kiran shi al-gada, na dare ana kiran shi al-asha. Don haka manzon Allah ya ce idza quddima al-ashaa, idan aka gabato da abinci, wa hanati as-salatu, lokacin sallah yake, kenan ana nihi sallar isha, duk da cewa bai kebanta ba da ita. Manzon Allah ya ce fabda'u bihi, ku fara da abincin kafin sallah. Menene hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a nan da yace a fara cin abinci sannan a yi sallah? Saboda kada ka tashi zuwa yin sallah tunaninka ya koma kan abinci, domin shi mai sallah ana buƙatar ya kakkabe zuciyarsa game da dukkan wasu abu waɗanda suke na rataye-ratayen duniya, ya fuskanci Ubangijinsa subhanahu wa ta'ala. To amma kasancewar illa anan malamai suka ce, wato shine ga mutumin da yake da buƙatar abincin, musamman wanda yake jin yunwa, saboda yakan tashi sallah yayi sallah babu nutsuwa, ita kuma sallah ana buƙatar nutsuwa, nutsuwa a cikin sallah wajibi ne. Gwalgwadan ladan da mai sallah yake samu gwalgwadan nutsuwar shi a cikin sallah. to dan haka duk abin da zai shagaltar da kai game da nutsuwa a cikin sallah sai ka yi kokari ka gabatar da shi sannan kuma ka zo ka kabbara sallah. Don haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake ce mana idan wato dauda dan nan guda biyu suna tunkudar mutum bawali ko bayan gari, manzon Allah yace babu sallah ga wanda wato waɗannan dauda wannan datti guda biyu suke tunkudar mutum. Idan bawali ya matsa ka ko bayan gari ya matsa ka ya zamanto babu nutsuwa tare da kai, to ko kai sallah sallah ba ta inganta ba, saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana cewa bai yadda cewa mutun ya kabbara sallah alhali bawali ko bayan gari ya matsa shi. Wasu malamai suka ce sai idan ya hana ka cika rukuni daga cikin rukunnan sallah to dole ne zaka sake sallah, amma in ka cika rukunnan sallah kamar yanda ake bukata to wannan ka dai aikata makaruhi. Me yasa? Saboda babu nutsuwa tattare da kai, an gane ko? Dan haka hikimomi da aka ce a sanya sutura da cewa a gabatar da abinci da cewa mutum ya je ya kakkabe dukkan wani datti kafin ya shiga sallah, to wannan ba dan komai ba dan mutum ya samu nutsuwa. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wataala, muna dai cikin baban da ke bayani game da hukunce-hukuncen jingina da wani abu wanda yake na mu'amaloli wanda suka tabbata a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda a darasi da ya gabata mun tsaya karshen wato hadisi na An-Nu'man ibn Bashir, Allah ya kara musu yadda, wanda wannan hadisi yana bayani game da wato hukuncin kyauta. Shine Nu'man, Allah ya kara masa yadda, yake cewa tasaddaqa alayya abibi ba'dhi mali, mahaifina Bashir al-Ansari, Allah ya kara masa yadda, wato ya mun kyauta da wani bangare na dukiyarsa, domin ita kyauta ya halatta a ambace ta da cewa sadaka, an gane ku? Kenan anan min babi iflaqis sadaka ala al-hiba, lafazin sadaka ne aka yi amfani da shi akan kyauta, domin mun yi bayani ita kyauta kala uku ce. Akwai kyauta wadda akan yi ta ba dan neman kusaci ga shi wanda aka masa kyauta, kuma ba dan a sa kauta maka da abin da kai kyauta, kai wannan kyauta ne dan neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala a gobe kiyama, an gane ku? Wannan ana kiranta kenan hibatus sawab, kyauta wadda ake yin ta domin neman sakamako na Ubangiji subhanahu wataala. Sannan akwai kyauta wanda ake kiranta alhibatu lil'iwa, wanda a Hausa ake kiranta garawa kenan, kyauta domin masanya, wanda za ka dauki wani abu ka ba dan uwanka, amma menene manufarka? Ya sa kauta maka sama da abin da kai masa kyauta, kamar yanda ɗan uwa mazauna ƙauye sukan ma danginsu na birni kyauta, amma da nihin cewa su sa kauta musu sama da kyautar da suka musu, kamar yanda zai kullo hatsinsa bai wuce tiya biyu, tiya uku, ko tiya biyar, ko sama da haka, ko wasu yan kajinsa abin da yake bukata in ya kawo wannan kyauta tashi, in ya tashi komawa gida a lallin ka masa sama da abin da ya kawo. To ita wannan kyauta in aka maka wajibi ne ka sa kauta ma wanda ya maka kyautar sama da gwalgwadon abin da ya maka ko sama da abin da ya baka, amma kasa da abin da ya baka wannan kuma baya halatta, in ba kira me ya ci gori, dole ne ka sa kauta masa gwalgwadon kyautar da ya maka ko kuma sama da abin da ya baka domin daman da wannan manufa yi. To wannan kyauta ita ce ake kiranta alhibatu lil'iwa, wanda Allah ya haramta ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin matsayinsa matsayi ne wanda yake madaukaki, ya wuce yayi kyauta domin a sa kauta masa sama da abin da ya bada ko kuma gurgudan abin da ya bada. Duk abin da manzon Allah zai yi kyauta da shi yana yin kyauta ne domin neman sakamako a gobe kiyama. Nassin shine Ubangiji ta'ala yace wala tamnun tastakthir, kada ka yi kyauta domin neman a yawaita maka, nau'i na uku daga cikin nau'ika na kyauta ita ce kyauta wadda suke kiranta alhibatul mutlaqa, kyauta wadda take saki wanda kana yin ta ne kawai dan neman kusaci ga mutum ka ƙara samun dankon zumunci da so da kauna tsakaninka da shi. To shine anan kyautar da shi mahaifin annu'uman ya masa kyauta ce wadda ake neman sakamakon ta a gobe kiyama. An gane ko shine ne ce ta saddaka alayya abi bi ba'd mali, mahaifina ya min kyauta da wani bangare na dukiyarsa. Fa qalat ummi amratu bint rawaha, mahaifiyata amra Allah ya kara mata yadda, sai ta ce da shi la arda, ta ce ba zan yadda ba, ba zan amince da wannan kyauta da kama dana Nu'man hatta tu shahida rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, sai ka tafi ka shaida ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Idan manzon Allah ya yadda ya zame maka shaida akan wannan kyauta da kama dana, to na yadda ka masa kyauta. Fa mbalaka abi ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yace mahaifina take yinki ta kamta kam yaji wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, li yashhada ala sadaqati, dan manzon Allah ya zama shaida akan kyautar da yimi. Fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, wato sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace da shi a fa'alta hadha bi waladika kullihim, shin wannan kyauta da kama danka Nu'man gaba ɗayan ƴaƴanka ka musu? Qala la, Bashir Allah ya kara masa yadda, yace a ya rasulullahi shi kadai na ma wannan kyauta. A lokacin nan manzon Allah sai yace da shi fattaqullaha wa'dilu baina auladikum, manzon Allah yace ku ji tsoron Allah, ku yi adalci tsakankanin ƴaƴanku. Gane ku? Manzon Allah yace masa fattaqullaha, fattaqullaha yake cewa ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, yace ku ji tsoron Allah, ku yi adalci wato tsakankanin ƴaƴanku. Tunda wannan kyauta ƴaƴanka saura baka musu ba, Nu'man kadai ka ware ka masa wannan kyauta, manzon Allah yace to wannan kyauta bata dace ba, dan haka ku ji tsoron Allah, ku yi adalci game da ƴaƴanku. Faraja'a abi, wato mahaifina sai ya dawo, faradda tilka sadaqa, wato ya kwace wannan kyauta da yimin, ya dawo da ita cikin dukiyarsa. Wannan na nuna mana mazan jiya sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yanda suke da da'a ga Allah da manzansa. Da manzon Allah ya nuna masa cewa wannan kyauta da yi bai yi daidai ba, take yinki je ya dawo da wannan kyauta. A wani lafazi manzon Allah ya ce masa fala tu shahidini idan, tunda sauran ƴaƴanka baka musu ba kyauta irin yanda kama Nu'man, manzon Allah ya ce fala tu shahidini, manzon Allah ya ce kada ka shaida mun, ma'ana ba zan zame maka shaida. Fa inni la ashhadu ala jawri, manzon Allah ya ce ai ni ba na shaida akan zalunci, duk wani zalunci da za a yi manzon Allah ya ce ba na zama shaida akan haka. Wa fi lafu, a wani lafazi sai manzon Allah ya ce masa fa ashhid ala hadha ghairi, wannan kyauta taka da kama danka Nu'man banda sauran ƴaƴanka, manzon Allah ya ce je ka shaida ma wani bani ba, ni dai ba zan zame maka shaida. Wannan ka shaidi ne da barazana manzon Allah yake masa, ba dan yana nuna cewa in yaje ya samu wani ya zame masa shaida cewa kyauta ta yi. To manzon Allah ya ce ba zai zame maka shaida, akwai wani wanda zai iya zame maka shaida? A bayi mun kuskuren lafazi, fan qalaqa abi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li yushhida ala sadaqati, ba li yashhada ba, li yushhida, dan ya shaida masa kenan, ya zame masa shaida, ya shaida masa akan kyautar da mu, domin shi manzon Allah ya zama shaida. A takaice kamar yanda bayani ya gabata akan wannan hadisi, hadisi ne wanda yana nuna mana cewa ita kyauta, an gane ku? Kyauta idan kai kyauta, shi wanda ka masa kyauta idan ya karbi wannan kyauta, kyauta ta tabbata kamar yanda bayani ya gabata. Amma kasancewar kyauta da mutum zai ma dansa to wannan in har bai yi adalci akan wannan kyauta to ba laifi bane ba mutum ya dawo ko kuma mu ce dole ne ya dawo ya amshi ya dawo da wannan kyauta wanda hadisai sun gabata wanda suke nuna cewa mutumin da ke dawowa ya karbi abin da yayi kyauta da shi ko abin da yayi sadaka da shi zan Allah yace tamkar kare ne da zai yi amai ya dawo ya lashi to anan kaga mahaifi ne ya ware ta daga cikin yayansa ya masa kyauta zan Allah ya nuna kyautar ba ta yi ba domin sauran yayan bai musu ba a take yanke ji ya dawo da wannan kyauta ya amshi dan haka kenan wannan yana nuna mana cewa dawowa zuwa gaskiya wannan ba a buƙatar lati a duk lokacin da ka fahimci gaskiya a matsayinka na musulmi to ba maganar sai aljima an gane ku don haka malamai suke cewa ar-ruju'u ila al-haqq wajibun min ghairi ta'khir komawa zuwa gaskiya ba tare da latti ba wannan abu ne wanda yake wajibi amma Allah ya nuna masa cewa wannan kyauta ba sai ba take yanke dawo ya amshi wannan kyauta dan haka shi wannan hadisi kenan yana nuna mana dole ne idan mutum zai yi kyauta tsakanin ƴaƴansa to wajibi ne ya yi adalci dole ne ya daidaita tsakankaninsu tare da cewa daidaitawa a nan wasu malamai suna ganin cewa idan ka ba mace kashi ɗaya to namiji kashi biyu za ka ba shi kamar yadda Allah ya raba gado namiji yana da linkin mace biyu an gane ko abinda za a ba mace shi namiji sai a linka masa to haka suka ce a nan adalci tsakankanin ƴaƴa idan an ba mace kashi ɗaya to namiji sai a ba shi kashi biyu tare da cewa malamai suka ce a wannan hadisi zahirinsa abinda manzon Allah ya nuna cewa dole ne a yi adalci a daidaita tsakankanin ƴaƴa dan haka babu bambanci tsakanin namiji da mace an gane ko babu bambanci tsakankanin namiji da mace domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ittaqullaha wa'dilu baina auladikum ku ji tsoron Allah ku daidaita tsakankanin ƴaƴanku inda ana bambanta tsakanin namiji da mace to da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayani amma da yace ku yi adalci ku daidaita tsakankanin ƴaƴanku to wannan yana nuna babu bambanci tsakanin namiji da mace yanda aka ba namiji haka za a ba mace a inda yake halatta a fifita wani akan wani sai a lokacin da wata bukata ta bujiro kai ne kake da yaya wannan dana ka ya isa aure ga gida ka gina ba laifi bane kana iya masa kyautar wannan gida ka shigar da shi shi ma wannan in bukata ta bujiro ya isa aure kamar yanda kama wancan shi ma sai kai gida ka shigar da shi ko kuma wannan ba shi da lafiya yana bukatar a kashe masa kudade a kai shi wata likita inda za a yi masa magani to ba laifi bane a ware wani kaso daga cikin dukiya a bada domin a yi masa magani ko kuma wannan wato yana bukatar a kai shi wata makaranta wadda biya ake domin yana da hazaka yana da fahimta makarantar da za a kai shi ta fi waccan tsada to anan ana iya zuba masa kudi sama da yanda aka zuba ma wancan da shi ma in an samu wani daga cikin ƴaƴan yayi hazaka irin tashi shi ma yanda aka biya ma wancan to haka ya dace ya biya masa to shine a karkashin hadisin da darasi da ya gabata wani dan uwa yake tambaya menene matsayin kyauta da wani lokaci uwaye suke ware wasu daga cikin ƴaƴansu su yi musu domin wani kokari da suka yi kamar misali yaranka suna makaranta sai ka ce duk wanda yayi izihi kaza ko wanda ya sauke alqur'ani to nayi niyyar zan bashi kaza wannan ana kiranta mukafa'a abinda ake kira da mukafa'a sakayya akan wani kokari da mutum yayi wannan ba laifi bane ba domin ka kara musu kuzari su ba da himma in duk wanda yayi kaza duk wanda yayi fasi zan bashi kaza duk wanda yazo da wato daraja kaza a matsayin shi kenan ka riskin da yake zan bashi kaza to wannan wanda yayi kokari ya cancanta a bashi wanda bai yi kokari ba wannan kuma ana iya kyale shi domin wannan zai zame masa wa'azi gobe yayi kokari wannan ba a kiran shi bambanta tsakankanin ƴaƴa mun yi bayani illa game da bambanta tsakankanin ƴaƴa wato abin da ya sa manzon Allah ya haramta bambanta tsakankanin ƴaƴa a wajen kyauta wato shine yana haddasar da gaba da kiyayya gaba da kiyayya yake haddasawa an gane ko dan haka baya halatta mutum ya bambanta tsakanin ƴaƴansa kamar yanda tsakani yaya baya halatta ka bambanta, haka tsakani yan uwanka in zaka yi musu kyauta to baya dacewa ka bambanta, domin wannan bambantawa za ta kawo rashin haɗin kai da gaba da kiyayya tsakankanin su. Kamar yadda shugaba baya halatta ya bambanta tsakankani yan ƙasa a wajen dukkan wani abu wanda yake da cigaban al'umma, saboda yan ƙasa gaba ɗayan su matsayin su ɗaya, kuma dukkan su gaba ɗaya kamar ƴaƴan su suke. Bambanta tsakankani yan ƙasa, wasu a musu kaza, wasu a ki musu, to wannan yana kawo rashin haɗin kai da gaba da kiyayya da raba kan jama'a. An gane ku? Za mu tashi hadisi na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والثمانون بعد المئتين عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من تمر أو ذر أو زرع. وتمالا الله يجيك أنسى كيف أداه وأن الحديث نينا 288 riwaya ta Abdullah ibn Umar, Allah ya kara musu yadda, ke cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato ya mu'amalanci mutanen Khaybar bi shadri ma yakhruju minha, wato game da rabin abinda yake fita wato daga gonakansu, min tamri wato na dabino, auzar in ko wata shuka. Kasancewar shi Khaybar, kamar yadda bayani ya maimaitu su ba su ɗaya ba su biyu ba, wato gari ne wanda yake na Yahudawa ƴan share wuri zauna, waɗanda sun je sun kama ƙasar Khaybar sun zauna, wanda ƙasar Khaybar ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta musamman da itacen dabino. An gane ku? Don haka kamar yadda Larabawa suke cewa kanaƙili tamrin ila Khaybar, ana sanya misali ga mutumin da ya zo da abu wajen waɗanda suka fi shi sanin abin, suka fi shi ƙwarewa, kuma tare da cewa abin ya fi yawaita a nan. Kamar yadda Hausawa suke cewa ai ba za a ɗauka shin duki a kai birni, domin dawakai a birni aka san su. To ƙasa ce wadda Allah ya albarkace ta musamman da itace na dabino, domin ƙasa ce wadda take ta noma. Yahudawa su suka yi kane-kane a wannan ƙasa, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka warware alƙawari a shekara ta 7, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kai musu ɗauki ya fatattake su gaba ɗayan ƙasar. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gidajen da gonakan da matansu da ƴaƴansu da dukiyarsu, domin gaba ɗaya sun zama ganima, aka raba su ga waɗanda suke mayaka. To kasancewar su manoma ne, kuma sun ƙware a wajen harka ta noma, su kuma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a irin wannan lokaci babu abin da yake gaban su face jihadi, domin ɗaukaka addinin Allah da yawo wanda yake na da'awa, karantar da al'umma, wannan al'amari shi ne yake gaban su. To tunda su kuma sun riga sun samu ganima a can Khaybar, ga gidaje ga gonakai, shin daina jihadi za a yi da da'awa a je a shagala da noma? A'a, jihadi da kira zuwa ga addinin Allah shine babban aiki, shine babbar sana'a wadda ta fifici koma wace sana'a, saboda ita ce sana'ar da Allah ya zaba ma manzansa. Aje a yi jihadi in an samu ganima yana da kashi ɗaya daga cikin biyar, shi da Allah da manzansa. An gane ku? Shi da Allah da kuma danginsa waɗanda suke na kusa, kamar yadda Allah ya ce wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabili in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqani yawmal taqal jam'an wallahu ala kulli shay'in qadir. To su sun riga sun shagala game da jihadi da kira zuwa ga addinin Allah, dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya mu'amalanci su cewa gonakan da suke nan Khaybar za a bar musu su noma, idan suka numa iya abinda aka samu na ƴaƴan itace da duk abinda aka shuka za a raba tsakiya su su dau rabi sannan rabi kuma na masu gona ne suka yarda suka amince manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da su akan haka to irin wannan mu'amala ita ce ake kiranta da almuzara'a ko kuma a kiraye ta almusaqa in ma ka kiraye ta almuzara'a ko kuma ka kiraye ta almusaqa an kiraye ta da sunan almusaqa wato domin an ciro lafazin ne daga as-saqiyu idan aka ce as-saqiyu wato shine shayarwa dan haka galibi malamai suna ambaton wannan mu'amala in ma a ce almusaqa ko kuma a kiraye ta almuzara'a kenan idan aka kiraye ta almusaqa a istilahin malamai suka ce hiya mu'amalatun ala ta'khudi shajarin bi juz'in min samaratihi wato shine kullu mu'amala a bisa bibiyar itace akan cewa in har sun kai lokacin yin ƴaƴa suka yi wanda ya kula da su ya tattala su kenan za a raba a bashi rabi in ma a kasa tsakiya a bashi rabi ko kuma a kasa uku a bashi ɗaya ko a kasa huɗu a bashi ɗaya iya dai yanda suka yi yarjejeniya da mai gonar shi kuma lafazin almuzara'a an ciro shi ne daga azzara idan aka ce azzaru shine shuka an gane ku idan aka ce azzaru shine shuka don haka ana kiranta kuma almukhabara domin in aka ce almukhabara an ciro shi ne daga alkhabar idan aka ce alkhabar ita ce kasa wadda take shigawa wadda take karbar duk abin da aka shuka ya fito to a yaran malamai na shari'a suka ce in aka ce almuzara'a suka ce daf'ul ardi ila man yazra'uha wa ya'malu 'alayha wazra'u bainahuma wato ba da gona izuwa wanda zai shuka ta ya nome yayi komai idan an samu amfani to za a kasa amfanin tsakanin shi da mai gona iyayen da suka yi yarjejeniya in tsaka za a raba in uku za a kasa mai gona ya dau biyu shi wanda ya noma ya dau daya ko shi wanda ya noma ya dau biyu shi mai gona ya dau daya iyayen da suka yi yarjejeniya to haka za a yi kenan wannan hadisi shine dalili akan ta in ma ka kiraye ta almuzara'a ko kuma ka kiraye ta almusaqa shine yace amala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ahala khaybara bi shadri ma yakhruju minha min tamrin aw zar'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mu'amalanci wato yahudawan khaybar game da gonakan da mu'minai suka ribato cewa za a bar musu su noma in sun noma za a raba waɗannan amfani da aka samu tsakiya su su dau rabi kenan rabin kuma na masu gonar ne su ne jama'atul musulmi to ita wannan mu'amala tana da ginshikai guda hudu ginshiki na farko da na biyu wato shine al-aqida kenan sai an samu rabbul amal wal amil ga mai itacen sannan kuma ga mai aiki an gane ku in gona ce ga mai gona sannan kuma ga wanda zai yi aiki kenan dole sai an samu waɗannan biyu idan gona ce kake da sunan itace misali da binnai ne ko su gwaiba su mangwaro da sauransu kenan wannan sai an samu shi mai gonar wanda mallakinsa ce sannan kuma a samu shi wanda zai kula da waɗannan ƴaƴan itace sannan rukuni wanda yake na uku wato shine al-mahal kenan ga gona ko kuma ga itacen da kenan shi ma'aikacin zai kula da su har akai lokacin da za su yi yaya rukuni ginshiki na hudu shine as-siga wato ayi siga menene siga a zo da lafazin da zai nuna yarda da amincewa wani ina da gona a wuri kaza ba zan samu damar shuka ta yaya za ka iya shuka ta ka kula da ita idan kaka ya yi abinda aka samu na amfani mu kasa uku kai ka dau biyu ni mai gona in dauka shi daya ko kuma a raba tsakiya kai rabi ni rabi idan ya ce ya yarda ya amince to shi kenan sai an samu siga kenan an yi bayani kai ka yarda shi ya amince kuma ya san gonar da zai noma in itace ne ya san gwargwadon itacen da zai kula da su dan haka hukuncin ita wannan mu'amala abu ce wadda ta tabbata a cikin shari'a, sannan kuma kiyasi ingantacce ma ya tabbatar da ita, domin dalili akan wannan mu'amala shine wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yanda ya mu'amalanci mutanen Khaibar akan su kula da waɗannan gonakai na dabino da sauransu, in aka samu amfani za a raba tsakiya su ɗau rabi a ba masu gona rabi. Wanda kasancewar wannan wani nau'i ne wanda yake na taimakekeniya tsakankanin jama'a, tsakanin shi mai gona da shi wanda zai yi aikin. Me yasa? Domin so da yawa wani lokaci akan samu mutum yana da gona, amma shi ba zai iya zuwa ya je ya noma wannan gona, haka za a bar ta kawai ta zama shaya tare da cewa ga wasu daga cikin jama'a suna da bukata. Ko kuma wani lokaci akan samu mutum yana da babbar gona wanda shi ba zai iya nome wannan gona ba, to ga wasu a zaune ba su da gona, kai kuma gonarka gata gona ce wadda take isassa ba yanda za a yi kai kadai ka iya nome ta. Ko kuma wani lokaci akan samu mutum yana da gonakai da yawa, wata a nan, wata a can, wata a can, yaya za a yi gaba ɗaya irin waɗannan gonakai a lokaci ɗaya a ce ka nome su? To dan haka a nan shari'a dan yalwata ma jama'a, dan taimaka ma jama'a junansu da juna, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya nuna mana kakan iya ɗaukan ma'aikaci ka ba shi gona, idan ka ba shi gona ku yi yarjejeniya da shi, je ka ka noma wannan gona, abinda aka samu na amfani za mu raba tsakiya, kai da kai wahala ka ɗau rabi, ni in ɗau rabi, ko kuma za a kasa kashi uku, domin gona wahala take a yanzu ba kowa yake samun gona, ni mai gona zan ɗau kashi biyu, kai ka ɗau kashi ɗaya, ko kuma kai da kai aiki za ka ɗau kashi biyu, ni zan ɗau kashi ɗaya, iya abinda aka yi yarjejeniya. Kaga a nan shi wanda yake mai gona ya amfana, in ba dan ya samu ma'aikacin da zai kula da wannan gona, gona za ta zama shaya, ba zai ɗau komai a cikinta ba. Shi wanda ya je ya yi aikin shi ma ya amfana, domin an ba shi wurin da zai noma, shi ma ya samu abin da zai biya bukatunsa. Don haka wannan mu'amala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har ya gama rayuwarsa ya mu'amalance su akan haka, haka Abubakar Allah ya kara masa yadda lokacin da ya zama khalifa shi ma ya tabbatar da su akan wannan, haka Umar Allah ya kara masa yadda, haka Usman, haka Ali, dukkansu sun tabbatar da wannan mu'amala, tare da cewa su waɗannan Yahudawa a lokacin Umar Allah ya kara masa yadda shi ne ya kore su ya fitar da su daga Khaibar. An gane ko? Domin mutane ne waɗanda suke datti ne, kazamta ne, ba su da dadin zama, mutane ne banda yaudara ita ce sana'arsu, ba su da amana ko kada. Don haka Umar a zamaninsa shi ne ya kore su daga birnin Khaibar, bayan daman duk wasu Yahudawa da duk wani arni wanda yake cikin Makka da Madina da Jaziratul Arab gaba daya Umar sai da ya tattara su ya kora su can, suka koma birnin Taima da can Azra'a can cikin Sham, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi niyyar gaba daya duk wani arni ba Yahudi ko ba Nasari ko wane ne, manzon Allah yayi alƙawarin sai ya fitar da shi daga cikin tsibiri na Larabawa, Makka da Madina da Taif da wannan yanki. To Allah ya karbi rayuwarsa bai zartar da wannan aiki. Abubakar ya biyo baya, wanda wasu abubuwa suka biyo baya a lokacin da Abubakar yana khalifa, waɗannan suka shagaltar da shi, ga yaƙe-yaƙe, ga waɗanda suka yi da'awar annabta, ga waɗanda suka yi radda suka bar musulunci, ga waɗanda suka hana zakka. Domin khalifancin Abubakar gaba ɗaya shekara biyu ne da wata shida. A lokacin Umar Allah ya kara masa yadda gaba daya shi ya tattara duk wani ba Yahudi da duk wani ba Nasari da duk wani arni, ya fitar da shi daga cikin Makka da Madina da Taif, ya maida su can, suka koma Taima da Azra'a. To dan haka a wannan zamani na Umar shine ya fitar da su daga Khaibar. To amma shi wannan nau'i na mu'amala na musaqa ko muzara'a, yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi, haka Abubakar Allah ya kara masa yadda, haka Umar, haka Usman, haka Ali. Don haka magabata daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da waɗanda suka biyo baya na tabi'ai, irin su Umar ibn Abdul Aziz, irin su Al-Qasim wato ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq, irin su Urwa ibn Zubair da manya-manyan malamai irin su Ahmad ibn Hanbal, irin su al-Imam Malik, irin su al-Imam Shafi'i da sauransu, duk sun tafi akan cewa wannan mu'amala mu'amala ce wadda ta tabbata a cikin shari'a. Wanda ya saba a wannan babi shine al-Imam Abu Hanifa, Allah ya ji kansa ya zo da wasu dalilai da yazo, amma fada wadda take mai rinjaye, wannan mu'amala ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar da ita. Don haka kenan ita hukuncin ita wannan mu'amala, kamar yanda wasu malamai suke faɗa, matsayinta kenan halak ce. Me suke nihi da halaccin da kenan, musamman in ka dau ma'aikaci in yana yi, idan Allah ya masa rasuwa kafin a gama wannan mu'amala, to me za a yi a nan? Suka ce sai ka ɗauko wani ya ci gaba da aiki, gwargwadon iya wahala shi kenan, haka za a ba iyalinsa. Wasu ba suka ce aqdul lazim ne, kenan a nan idan shi wanda ka ɗauka ya yi aikin Allah ya masa rasuwa, an gane, ko kuma ya ce a shi ba zai yi ba, to a nan alƙadi sai ya kawo wani wanda zai ci gaba da wannan aiki, ko kuma shi in rasuwa ce Allah ya masa kenan, iyalinsa sai ya zama to sun hau kan wannan mu'amala, su za su karasa. Idan aka samu abinda aka samu na amfani, idan aka raba in yaso kuma a kori gaba, in za su ci gaba, idan ba za su ci gaba ba, sannan a nemo wani. To don haka ita irin wannan mu'amala, idan aka samu hayaniya da sabani tsakanin mai gona da shi mai aiki, shi mai aiki ya ce iya abinda muka yi da kai za a raba abinda aka samu na amfani tsakiya, kai rabi ni rabi. Mai gona ya ce a'a, ni iya abinda muka yi da kai za a kasa kashi uku, ni mai gona in ɗau kashi biyu, kai ka ɗau kashi ɗaya. A wurin al-Imamu Malik, Allah ya ji kansa, yake cewa a nan faɗa ta shi mai aikin ita ce alƙali zai saurara. Alƙali zai kirayi shi wanda aka ɗauka leburan, zai je ya yi bayani. Me yasa yake cewa domin faɗarsa wato ta fi ƙarfi a nan? In ya yi bayani dangane da abin da ya dace, abin da hankali zai iya ɗauka. Kaga nan in ya yi abin da hankali ba zai ɗauka ba, a munyi da shi abin da aka samu na amfani za a kasa kashi biyar, shi mai aiki ya ɗauki kashi huɗu, shi mai gona ya ɗauki kashi ɗaya, kaga hankali ba zai ɗauka. Yaya za a yi mai gona gaba ɗaya a ba shi kashi ɗaya? Kamar yadda Hausawa suke cewa yaya za a yi mai kaza ya ci kai. To amma in ya ce yanda muka yi da shi za a kasa kashi uku, ni in ɗau kashi biyu, shi ya ɗau kashi ɗaya, to wannan alƙali yakan iya amsa maganar shi, domin maganar shi wannan ta kusance, akwai ƙanshin gaskiya a cikin haka, saboda yakan iya kasancewa aikin ya fi wahala akan samun gonar. Tare da cewa al-Imamu Shafi'i shi yana ganin cewa gaban alƙali za a kai su kowa ya rantse da Allah. Idan kowa ya rantse da Allah a nan, to shi kenan alƙali sai ya ba kowa bakin gwargwadon abin da ya ga ya dace, ya sulhunta su in ya so kuma a tashi. Tare da cewa malaman Hanabila suka ce a nan mai gona shi zai yi magana, me yasa? Saboda shi ne ya yi musu. In shi ma'aikacin ya ce kashi biyu daga cikin uku ne nawa, kai kai ne kake da kashi ɗaya, a nan suka ce iya abin da za a yi kenan, faɗar mai gona alƙali zai saurara. Shi kenan yasa, saboda a nan shi ne ya yi musu. Tare da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce albayyinatu ala al-mudda'i wal yaminu ala man ankar, wanda ya kawo ƙara kenan dole zai kawo shaidu. Shi kuma wanda ya yi musu sai a ce ya rantse, in har ba haka ba kenan a nan shi mai gona shi zai yi rantsuwa da Allah. In ya yi rantsuwa da Allah tsakanin yanda muka yi da shi, shi da zai yi aiki kashi ɗaya ke gare shi, ni nake da kashi biyu, to a nan in ya yi rantsuwa da Allah akan haka alƙali zai ya tabbatar da shi, in ba haka ba ne a kiyama zai ba mai haƙƙi haƙƙinsa. An gane ku? Kenan don haka ita wannan zamu iske tana da sharuɗa kenan a hadisai waɗanda suke na gaba, waɗanda suke nuna mana ita wannan muzara'a dole su da sharaɗi, ba haka bane ba abu za a yi shi kara zuba, akwai sharuɗa waɗanda dole sai sun tabbata. A taƙaice dai wannan hadisi shine asali, wato game da kenan shayar da gona ko kuma noma gona. In kana da gona ka samu wani ka bashi ya shuka gonar ya noma ta, abinda aka samu na amfani kenan ku raba tsakankaninka da shi iyayen da kuka yi yarjejeniya. Al-hadithu at-tasi'u wa ath-thamanuna ba'da al-mi'atayn الرافي ابن خديج رضي الله عنه أنه قال كنا أكبر الأنصار حقلا وكنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولكم هذه فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك فأما الورق فلم ينهنا وترافي ابن خديج الله إكرام سيدان يكي وكنا أكثر الأنصار حقلا yace mun kasance mun fi kowa yawan gonakai wato daga cikin mutanen Madina an gane ku Rafi'u ibn Khadija shi da danginsa sun fi kowa yawan gonakai a birnin Madina wannan ko abu ne sananne duk kauyen da zaka je zaka samu masu wani gida sun fi kowa yawan gonakai a wannan kauye to shine anan Rafi'u ibn Khadija yake cewa kunna akthar al-ansari haqlan yace mun kasance mun fi kowa yawan wato gonakai a birnin Madina alhaqal wato ita ce gona yace wa kunna nukri la arda ala anna lana hadhihi wa lakum hadhihi mun kasance mukan bada hayar gonar mu ala anna lana hadhihi a bisa cewa wannan bangare namu ne wa lakum hadhihi su wadanda muka ba su hayar wanda za su noma gonar cewa wannan bangare nasu ne an gane ko kamar misali sai ka bada gona sai ka yanke cewa daga nan zuwa can nawa ne na mai gona daga nan zuwa can naka ne kai wanda zaka yi aiki kenan duk amfanin da aka samu a nan nawa ne duk amfanin da aka samu a wannan bangare naka ne kai mai aikin amma kai zaka kula da gonar gaba daya idan ta itace ce misali da binnai da sauransu sai ka ware ka nuna daga nan zuwa can wannan bangare duka nawa ne ka kula da su daga nan zuwa can abinda aka samu kuma wannan naka ne to shine yace mun kasance wa kunna nukuri al-arda mun kasance mukan bada hayar gonar mu ala anna lana hadhihi a bisa cewa wannan bangare namu ne wa lakum hadhihi su kuma masu aikin su ma wannan bangare nasu sai yace fa rubbama akhrajata hadhihi wa lam tukri hadhihi su da yawa akan samu wannan bangare yayi amfani walam tukurji hadhihi wannan kuma bai yi amfani ba an gane ku tsammanin ka mai gona in ne ba adali bane guri wanda yake mai kyau zai iya ba wanda yake mai aiki sai ya ware inda yafi kyau yafi komai sannan zai ware yace nashi ne shine anan yace fa rubbama akhrajat hadhihi su da yawa kenan wannan bangare zai iya fitar da amfani walam tukurji hadhihi wannan bangare bai fitar da amfani fana hana an zalik wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya hane mu game da haka sai ya ce fa ammal warik amma a zuba mana kudi mu bada hayar gona fa dan yan hana manzon Allah bai hane mu ba alwarik shine wato kudade wadanda suke na azurfa domin alwarik azurfa ce kudaden da ake kirawa da azurfa sune dirahim shine yace fa ammal warik yace sanade wato a bada kudi a dau hayar gona a noma manzon Allah yake cewa fa lam yanhana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi halimu ba to wannan yana nuna mana kasancewar ita irin wannan mu'amala ta almuzara'a ko kuma mu ce almusaqa akwai nau'in da yake halatta akwai nau'in da baya halatta nau'in da baya halatta kamar misali mai gona ya kasa gona ya ware wani bangare ya ce noma can duk abin da aka samu na amfani nawa ne wancan bangare ka noma abin da aka samu na amfani naka ne to wannan haramun ne baya halatta me yasa saboda akwai jahala da rudi saboda yakan iya yiwa wancan bangare yayi amfani wannan bangare kuma ya ki kamar yanda shi Rafi ibn Khadija ya faɗa an gane ku amma misali kana da gonakai ina iya zawwa in ce wani ina buƙatar abin hayar gona sai ya ce nawa zaka ba mu yi jinga da kai mu yi yarjejeniya iya yanda ka faɗa na kuɗi in na gana iya badawa in bada idan ba zan iya badawa in nemi rage in mun dandance in baka kuɗi in je in noma gona in samu amfani ko kar in samu wannan duka kai ba abin da ya shafe ka an gane ku, domin ni kasa na je na dauki haya, kamar ka dau hayar gidan haya ne ka kawo dan makulli ka kulle ya zauna haka ne gidan ba kowa, kai a matsayinka lokacin da kudaden ka suka kare na watannin da ka bada, mai gida yana iya zawa ya amshi dan makulli, in ka ki bashi ya kare ya kile, saboda me yasa? Iya abin da kuka yi da shi ya kare, ya mallaka maka wannan gida ka je ka yi amfani da shi a matsayinka yake, tunda ka zuba masa kudi. To kamar yanda in an baka hayar gona, to wannan a matsayinka take, sai damuna ta zo ta wuce, in shekara ɗaya ne aka yi, in shekara biyu ne, in shekara nawa, kenan sawa'an ka samu amfani ko karka samu, wannan abu ne wanda yake hannun Allah, amma shi kudin shi ya riga ya sa aljihu. Shine anan yace fa ammal warik, sanadi wato kudade, ba da hayar gona ta hanyar kudade falam yanhana, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi hanimu ba. Dan haka anan shi al-Imam Malik Allah ya ji kansa ya tafi akan cewa lalle ya halatta mutum ya bada kudi a bashi hayar gona ya shuka, an gane ku, ya shuka wannan gona kenan, idan ya shuka wannan gona iya abin da ya samu na amfani kenan nashi ne, ba magana a raba da mai gona. Amma in kasancewar shi al-Imam Malik shi abin da bai yarda da shi ba akan cewa mutum ya zo a bashi hayar gona, idan aka bashi hayar gona zai noma, abin da ya samu na amfani a cikin shi ne zai biya mai gona ladan shi, ko kuma da wani abinci na daban wanda yake da, misali ba na hayar gonarka zan sussuke a cikin runguna zan baka buhu goma, ba na hayar gonarka. To al-Imam Malik shi bai yarda da haka ba, na ka bada abinci ko kuma abin da aka noma aka samu a cikin shi zaka biya mai gona, to al-Imam Malik yana ganin haka bai dace ba, sai dai a dau kudi a bada, tare da cewa malamai sun tafi akan cewa ya halatta kenan akan abin da za a samu na amfanin gona ko kuma kana da shi a ajiye ka bada, domin me yasa? Duk abin da zaka iya bada in dai abu ne wanda yake sananne, to wannan ya halatta, sawa'an kudi ne ko abin da zai tsaya matsayin kudi. Shi ne a takaice anan kenan, wannan hadisi yana nuna mana kenan irin wannan mu'amala ta noma gona ko shayar da gona ta itace, baya halatta mai gona ya ware wani bangare ya ce daga nan zuwa can duk abin da aka samu na amfani nawa ne, daga nan zuwa can duk abin da aka samu na amfani naka ne kai mai aiki, to wannan baya halatta, an gane ko? Sannan kenan in kudi ne za a bada a dau hayar gona, to wannan ya halatta. Akwai nau'i na uku wanda kuma shi ya halatta na abin da za a samu na amfani, shi ne a wannan hadisi na gaba, al-hadithu tis'una ba'da mi'atayn wa li muslimin an hanzala ibn qais annahu qala sa'altu rafi ibn khadija radiyallahu anhu an kira'il ardi bidh-dhahabi wal-warri fa qala la ba'sa bih إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرق فيحدث هذا ويسلم هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا ولذلك زجر عنه فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به. قال المصنف الماديانات الانهار الكبار والجدول النهر الصغير. واتو ناغا مسلم رواية دغا حنزلة ابن قيس الله يجي كنسا كي تيوا ناتن بي رافي ابن خديج الله يكارا مسا يدى ان كرا الى ارض بالذهب والوري. واتو دنغني دا daukan hayar gona ta hanyar ba da kudade na zinare ko azurfa, bai takaita ba akan zinare da azurfa, domin zinare da azurfa su ne kudaden su da suke mu'amala da su a wancan lokaci, don haka kudaden da muke amfani da su na takardu da karafuna a yau sun tsaya matsayinsu. Shi ne ya ce na tambayi Rafi ibn Khadij Allah ya kara masa yadda game da ba da hayar gona bizahabi, wato da zinare walwarki da azurfa, ma'ana ka bada hayar gona a baka zinare ko a baka azurfa. Fa qala sai Rafi yace masa la ba'sa bihi, ba laifi game da yin haka, an gane ya nuna masa ba laifi, me yasa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna masa tun a hadisi da ya gabata cewa amma in wato ta hanyar ka bada gona a baka kudi ne ka bada hayar gona wannan ba laifi manzon Allah bai hanye su ba shine sai ya ce innama kana nasu yu'ajiruna ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam cewa jama'a sun kasance a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sukan bada hayar gonakansu bima alal maziyanat cewa duk wani abu wanda yake gabar kurama lafazin maziyanat abinda ake nufi su ne manyan kuramu kamar yadda malam ya fassara mana an gare ku manyan kuramu domin duk itacen da suke bakin kurama to wannan sun fi bada yaya me yasa saboda kullun wato jikin su akwai lema shine yace bima alal maziyanat sukan bada hayar gonakansu akan itacen da suke bakin kurama wa aqbalul jadawil da waɗanda suke gaban wato kankanan kuramu wa ashiya'a min az-zar'i da wasu abubuwa waɗanda suke na shuka sai su ce daga nan zuwa can kenan din nan mai gona ne duk wanda yake bakin babban kurama ko kankanan kuramu waɗanda suke kai wato ruwa cikin gona kenan ruwa ya isa karkashin kowace itaciya da shuka wanda take kenan bakin kurama waɗannan masu gona sai su ware sai su ce nasu ne shine Rafi'i yace fa ya hadiku hada wannan yakan iya halaka me yasa lokacin da ruwa ya dan janye yakan iya halaka wa yaslamu hada wannan bangare shi kuma sai ya kubuta a samu amfani sai yace walam yakul lin nasi kira'un illa hada mutane ba su da wata haya da suke yi ta gona kai a wannan lokaci in banda wannan mai gona ya ware bangaren sa yace daga nan zuwa can nashi ne daga nan zuwa can na mai aiki ne sai ya diba inda yafi ko ina kyau yace nashi ne shine anan ya mana misali yace bima alal maziyana game da abin da yake gabar manyan kuramu wa aqbalul jadawil da waɗanda suke gaban kankanan kuramu sai yace daga nan duka zuwa can nashi ne sai yace wa ashiya aminan zar da wasu abubuwa na shuka duk sai ya ware shine yace fa ya hadiku haza wani bangaren sai ya halaka wa yaslamu haza wani kuma ya kubuta walam yakul lin nasi kira'un illa haza jama'a ba su da wata haya da suke badawa ta gona kai a wannan lokaci sai wannan kawai walizalika zajara anhu saboda haka manzon Allah sai ya tsawatar da su zajara bi ma'ana naha anhu manzon Allah ya hani ya tsawatar yace daga yau a daina domin akwai rudi kuma akwai nau'i wanda yake da zalunci akwai kuma abin da zai biyo baya na hayaniya menene illar anan ka ware wuri mai kyau ka ce naka ne shi kuma ka bar masa kenan yayi wahala a banza sannan kuma anan akwai shahala nan inda ka ware ka ce nashi ne takan iya yuwa ya samu takan iya yuwa ya kasa samu kenan idan bai samu ba menene zai da su a cikin zuciyar shi kiyayya ga shi wannan mai gona shi kuma duk abin da zai kawo jayayya da rashin zuttuwa tsakankanin mu'minai haramun dan haka manzon Allah sai ya hali sai ya ce fa amma shay'un ma'lumun madmun sanade wani abu wanda yake sananne abin lamun cewa fala ba asabihi manzon Allah yace ba babu wannan rafi yace babu laifi game da shi menene ake nihi da cewa fa amma shay'un ma'lumun sanade wani abu wanda yake sananne madmun wanda yake abin lamun cewa sai dai ka meka ma shi ma'aikacin gonar gaba daya jika da wuri mai kyan da mara kyan ka kula da shi idan lokacin amfani yayi aka samu amfani gaba daya za a tattara shi a kasa kashi uku ni ina da kashi biyu kai kana da kashi daya an gane ko to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna cewa babu laifi kenan anan abinda muke so mu gane kenan ita wannan mu'amala kala uku ce na ka ware bangare cewa daga nan zuwa can naka ne daga nan zuwa can na wanda zai yi aiki ne wannan haramu ne kwata-kwata baya halatta shine manzon Allah ya yi hali na ka bada gona a baka kudi a matsayin kenan ka bada ta haya to wannan shi ma halatta ne nau'i na uku ka bada gonar ga wanda zai noma ya je ya noma abinda aka samu na amfani a kasa kashi uku ko kashi biyu ko sama da haka ko kasa da haka kenan a kasa kowa ya taura ban shi iya yanda kuka yi rashin to wannan babu laifi shine yace fa amma shay'un ma'lumun madmun sannan dai wani abu wanda yake sananne abin lamun cewa kenan ka yarda na yarda fala ba asabihi yace babu laifi game da shi. Waɗannan hadisai gaba ɗaya dai suna nuna mana wannan mu'amala abu ce wadda ya dace mu'minai su tabbata akan ta domin akwai kimakekeniya. In baka iya noma gona ka bada hayata ko kuma ka dau ma'aikaci ka bashi ya noma wannan gona abinda aka samu na amfani a raba. Kuma wannan yana nuna mana musulunci addini ne wanda yake na kokarin mutum yayi abinda zai amfani jama'a. Saboda noma kamar yadda malamai suka ambata sun ce a duk cikin wata sana'a ita ce sana'ar da ta kusa da ta hikuta ko ta sana'a kusa da halak. Saboda kuma shi noma yana daga cikin sadaka wadda take jariya. Idan ka noma gona manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace babu musulmin da zai shuka shuka ko da zai dasa wani dashe. An gane ko? Manzon Allah yace dabba ko yace dan adam ko dabba ko tsuntsu yazo ya ci wannan itaciya, manzon Allah yace face sai ya kasance ladan sadaka akan shi har zuwa kiyama. Manzon Allah yace daidai da abin da aka sata a wannan gona zaka samu ladan sadaka har zuwa kiyama. To dan haka ana buƙatar ya zamanto duk abin da ka san in kai zai amfani jama'a to haka ake buƙatar mu'mini ya duƙufa ya nace akan shi. Dan haka shi noma abu ne wanda bai takaita ba akan mai gona ko wanda ya noma, abu ne wanda yake na amfani jama'a. Akwai wani hadisi wanda ya inganta Sheikh Nasir ya inganta shi a cikin silsilatul ahadithis sahiha. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan akwai dashen dabino a hannunka kiyama tana famar tabbata. Manzo Allah yace in har ka san zaka iya dasa wannan dashi kafin kiyama ta tabbata, manzo Allah yace in zaka dasa ma'ana mala'ikan da Allah ya wakilta game da busa kaho domin tashin kiyama. Idan ya fara busa kahon a hannunka akwai dashen itaciya, manzon Allah yace in ka tabbata kafin ya gama busawa zaka iya dasa wannan dashi, manzon Allah yace in ma zaka dasa. Dan haka abubuwa ne waɗanda suke da ci gaba nan ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.